الشيطان الرجيم كنا هيك كنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتغ الله سبحانه وتعالى da ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka masallacin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da yake unguwar ƴar anwaki bypass a yau 22 ne ko da uku ne 23 ga watan Rabi'ul Awwal hijira annabi tana 1448 wanda ya daidaita 5 ga watan 9 miladiya 2026 wanda muke karatu a littafin Umdatul Ahkam wanda yau za mu tashi babu sufuf wannan babun zai mana bayani akan yaya ya kamata a yi sahu a masallaci in za a yi sallah hukuncin yin sahu in za a yi sallah ci sahu a cikin sallar jami'a ake yin sa yana daga cikin abin da yake cika kamala ta sallah ta jami'i abin da yake bata kyau ya bata cikakken lada ya tabbata a cikin sahih muslim imam muslim ya fitar da hadisi daga Hudzaifa ibn al-Yaman sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fuddilna ala an-nas bi thalath mu wannan al'umma ta annabi Muhammad an fifita mu akan sauran al'umma da abubuwa guda uku na daya ju'ilat sufufuna ka sufufil mala'ika an sanya sahun da zamu a sallah kamar yadda mala'iku suke sahu a gaban Allah inda Allah ya ce waja rabbuka wal malaku saffan saffa wannan sahu da ake a cikin alkiyama to irin wannan sahun da mala'iku suke haka aka ce mu yi shi a cikin sallar mu abu nabi da aka fifita ma kan umma waju'ilatna lal ardu kulluha masjida duk bayan ƙasa Allah ya sanya mana mai sallah lokacin sallah yi ko ba masallaci duk inda muka samu za mu yi sallah wanda al'ummar da suke gabata dole sai sun zo masallaci za su yi sallah abu na uku da Allah ya fifita al'ummar annabi Muhammad akan sauran al'umma shine waju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid alma an sanya turbaya ta zame mana ya zama abin tsarki idan ba ruwa in ba ruwa za ka yi taimama in ba ruwa za ka yi taimama ko da janaba ce a jikinka za ka yi taimama ka yi sallah al'ummar annabi Muhammad kadai aka ba wannan sauran al'umma idan najisa ta diga a jikin hannun mutum in ba ruwa sai dai ya sa dutse ta kankarewa sai wajen yayi jini amma kai yanzu kana sa ruwa ka wanke shi kenan al'umma annabi Muhammad kadai aka yi wannan wato gatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai lokacin da suka tambaye shi yaya mala'ikun suke sahu sai manzo Allah yake cewa wato suna cika sahu ba sa daga wani sahun sai na farko ya cika haka ake son zake sallah sahun farko ya cika ba a tada sahu na biyu sai na farkon ya cika ba a tada sahu na uku sai na biyu ya cika haka sahabbai haka mala'iku suke a gaban Allah so haka zamu ji me hukuncin sahu a cikin sallah me matsayin sa yaya annabi ya koyar ya ake yi hadisi na farko a cikin wannan babin shine alhadithu 68 hadisi na 69 an Anas ibn Malik babban sahabin manzon Allah Anas dan Malik shi rawaito hadisi qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sawu sufufakum annabi da ya shigo sahu zai tada sallah sai kalli sahabbai yace ku daidaita sahunku فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة دومن ديدي تسو ينا تكين أبن ديكي تكلا دن صلاة in aka daidaita sahu aka cika shi aka yi shi amma a mike ba wanda yayi wani gaba ko wani baya ko na wani bai tsaya inda ya gada ma ba kamar yadda zaka samu a wasu masallatin Allah ya shirye su sai kaga sahu farko bai cika ba sai wancan ya tsaya a can wancan ya tsaya a wancan wajen yadda kowa ya gada ma to in aka yi haka sahu bai cika ba ba shine abin da ake so ayi a cikin sahu ba so ake a cika na farko in ya cika sannan a tada na biyu in ya cika sai a tada na uku ba wai kowa ya tsaya inda ya gada ma ba ba wani ya tsaya ya tsaya a can wani ka tsaya in ka shiga wasu masallatan a cikin gari Allah ya shirya mu gabaki da za ka ga yadda kowa ya gada ma zai tsaya wannan an sabawa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ku daidaita ku cika sahunku domin daidaita sahu ya zama yayi daidai wannan ya cika sannan wannan to lallai wannan shine wato yake kawo cikar sallah da cikar ladanta abinda ake nufi sawu sufufakum ma'ana ku sanya ta a daidai ba idan ka bude kafarka a sahu to ba za ku daidaita sahu ba lallai sai kafarka ta yi daidai da inda kafadarka take idan ka tsaya a sahu ka bude ya zama kafarka ta wuce daidai da inda kafadarka take to sahu ba zai daidaita ba ana samun wani sai banga banga a cikin sallah ya bude to idan ka bude har ya zama cewa kafarka wannan kahon in dai kafarka ba ta daidai da kafadarka ba to sahu ba zai daidai ba in wai ka bude da yawa kaga nan da bude inda lalle kafata ba ta daidai da kafadata ba to do sahu ba zai daidai ba dole sai ya zama cewa kafarka ta yi daidai da kafadarka to sannan ne in wani ya tsaya kusa da kai zaka ga wato kafadarsa ta yi daidai da kafadarka amma in dai wani zai bude ya tsaya yadda ya gada ma to sahu bai cika ba wannan yana rage ladan sallah saboda haka daidaita sahu shine ya zama cewa wato kun jera shi ya jeru yadda ya kamata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kada wani ya gaba kuma wani ya baya lallai ya zama cewa a sahunku kun daidaita wani bai karjinsa bai gaba ba wani kuma bai janye baya ba haka ake so saboda haka kamala da cikar sallah da kyanta sai an daidaita sahu Anas shi yake ba mu wannan labarin sai yake nuna mana yadda manzo Allah yake shiryar da al'ummarsa yadda za su samu dacewa a cikin sallarsu ya umarce mu cewa mu daidaita sahu ta inda zai zama cewa sahunmu ya daidai inda muke kallon alƙibla gabaki ɗaya ba wanda zai huce gaba ko ya abin nan sannan mu toshe kafar da shedan zai shigo domin lokacin da kuka haɗa sahu sai ya zama akwai wata kafa a nan to shedan zai iya shigowa duk sai ya samu ku waswasi ku wanda kuke wannan sahu to haka inda ya zama cewa wani ba zai shiga ba babba ko yaro ku nemo ku sa ya zama kun cike idan kuma ba yaron to sai ku ɗan matso kai ka matso wancan ya matso wancan sai ya zama cewa ya zama kun cike wannan kafar ba a son ko kaga a bar kafa a cikin sahu ana son a cike ta idan wannan matsowar zai zama cewa hakan dai ba zai ciku ba to ku rage fadin kafarku wani ya shigo ya cike kar a bar kafa ko kaga wanda shedan zai shigo ya muku waswasi a cikin sallar nan don haka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu cike sahu mu daidaita shi ta inda ba kar a samu tarzgaro wani ya gaba wani ya baya kar mu bafili kuma wannan hadisin zamu ciri hukunce da yawa a cikin sa na farko cewa daidaita sahu abu ne da shari'a ta ce a yi shi domin wannan ana son a zama cewa mutane sun tashi bai daya yana daga cikin abinda wannan hadisin zai koya mana cewa daidaita sahu yana daga cikin abin da yake cikar sallah yana mustahabi ne kamar yadda ya zo a cikin wata mazhabar amma inda wasu malamai ma sun ce daidaita sahu wajibi ne domin akwai hadisi nan gaba zai gaya mana manzo Allah ya ce ko dai ku daidaita sahunku ko a dinga sanin sabani a tsakaninku zai zama cewa wannan ya zama lallai wato yana nuna mana cewa wajibci ne kenan a daidaita sahu don kada a samu tsafani a ciki wannan hadisin yana koya mana cewa makaruhi ne ya zama sahu ya karye ya zama cewa wani ya gaba wani ya baya ba a son sahu ya karkace yana daga cikin abinda wannan hadisin zai koya mana falalar sallar jama'a domin sai a cikin sallar jama'a ne ake magana daidaita sahu in kai kadai zake sallar ka balancan ka daidaita sahu ko ka daidaita tunda kai kadai ne wannan yana nuna mana cewa wato sallar jama'a wani abu ne da ake nema a wajen namiji sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa hikima wajen daidaita sahu shine a daidaita a dace da irin yadda mala'iku suke sahu a gaban ubangiji domin imam muslim ya rawaito hadisi kamar yadda jabir daga jabir dan abdullahi sahabban manzon Allah yake cewa kharaja alaina rasulullah wata rana manzon Allah ya fito fa qala sai manzon Allah yace mana ala tasuffuna kama tasuful mala'ikatu inda rabbiha badaku daidaita sahu inda yadda kamar yadda mala'iku suke daidaita sahu su a gaban ubangijin su ba qulna ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah kaifa tasuful mala'ikatu inda rabbiha ya mala'iku suke daidaita sahu a gaban ubangijin su qala sai manzo Allah yace yatummuna as-saffal awwala wa yatarasuna fi as-saff suna cika sahun farko kuma su daidaita ba wanda yake wucewa gaba wani ya baya haka suke yi a jere kuma su cika shi ba a bar kowane kafa a cikin sahu sai ya cika sannan sai a tada wani sahu so haka manzo Allah ce ku yi irin wannan mana kamar yadda mala'iku suke so haka mu lura wajen sahu mu miƙar da shi kuma mu cika shi kuma ya zama muna miƙe din kada wani ya huce gaba kada wani ya baya kada kirjin wani ya gaba wani ya baya lalle ku daidaita shi wannan hadisi kenan sai hadisi na biyu a cikin babu hadisi na 69 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ببن صحابي النعمان بن بشير بن سعد متم مدينة شيرويتو حديث وترواية اتكين وان تاريخي اكتش شيوان النعمان بن البشير ابن بشير شيني جاريني نفركو داك فار هيهواء مدينة باين النبي هجرة النبي انا شقا مدينة متانا مدينة لن لسك فار سامو فركو شيني النعمان بن بشير haka ya taso kaga shekara 10 yayin annabiyar su kaga bai kai munzalin balaga ba ma annabiyar su annu'man dan bashir mutumin madina ne bayan wato rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin muawiya yana khalifa shi aka zama da shi alkali a garin damascus cikin garin syria daga nan muawiya mai da shi kufa ya zama alkali daga nan aka kai shi Hems cikin Syria ne mutum ne mai karamci mai kyauta mai bayarwa mutum ne ya iya magana an kashe shi a cikin Hems garin Syria a shekara ta 65 ga akan hannun wasu azzalumai suka yanka shi kamar sanda aka fara fitina ta lokacin wato Karbala a wannan shekarar aka kashe jikan manzo Allah ma Al-Husayn a can Kufa shi kuma wannan a cikin Syria aka yi masa wannan to shi ya rawaito wannan hadisin An-Nu'man ibn Bashir Allah ya yarda da shi kala yake cewa sami'tu Rasulullah yana da wannan yan shekarun kanana shekara 7 8 9 10 a sannan ya ji manzo Allah ya ce naji manzo Allah ya kula annabi yana cewa kun ga yara suna zuwa makaranta kenan yara yan shekara 7 8 9 suna zuwa gaban annabi su ji magana suka rawaito mana kuma yake cewa naji manzon Allah yana cewa lokacin da muka tada sallah yace latasawwunna sufufakum lallai wajibi ne ku dinga daidaita sallah wallahi ko dai ku dinga daidaita sahu a sallah aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko Allah ya sanya sabani a cikin a tsakanin wannan ya ga cewa shi ba zai sahu da wani ba yana da girman kai ya zai jeru da wannan yaran ya zai jeru da wannan talakan rashin daidaita sahu yana sa mutane su dinga yi wa kansu gani gani sai ka ga wani ya tsaya can ai shi babba ne sai a shimfiɗa wa wani da duma can ga sahu nan bai cika ba shi ai babba ne ba za wannan sabani sai ya sa cewa shi yana ganin yafi wasu su kuma wayanda suke sahu sai su ringa jin haushin sa to an samu sabani inda ko za ku daidaita sahu da kowa duk ɗaya ne a gaban fa Allah yake me ne zan cin girman kai me jin kai wani ne a gaban Allah fa ka ce Allahu Akbar magana kake da Allah manzo Allah ya ce mana mai sallah yana gana da Ubangiji ne lokacin da kace Allahu Akbar kai da kanka kaban da kake cewa ba wanda yake girman Allah shine ma'ana Allahu Akbar da kanka kake fada Allahu Akbar Allah yafi kowa girma yafi kowa daukaka a gabansa kake da kai da ni da kai da shi to kuma ya zaka dinga jin cewa kafi wani kai bayan yanzu kana cewa Allah yafi kowa saboda a shiga sahu a cika shi manzo Allah ce ko ku dinga daidaita sahunku ko kuma Allah ya sanya wato sabani a tsakaninku aka samu sabani kuwa to babu zaman lafiya wani zai ji haushin wani wani zai ga kyashin wani wani zai ga cewa wane ne ni da zan je in sahu da wani ko kuma ya wane zai zo kusa da ni har ya zo ya hada jikinsa da ni bayan shi shine kaza wannan sabanin ne ba a so a samu an fi son ku zama kamar ƴan aljanna wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana so ake Allah ya ce yana cire wato kyashi da gillu da kuduri mara dadi daga cikin zukatan ƴan aljanna ikhwana sun zama ƴan uwa ga baki daya an gane ku so haka wannan hadisin manzo Allah ya ce wallahi dan wannan lamul qasam sunanta la din ne yace la tusawunna ga lamul qasam ga nuna tauki rantsuwa guda biyu manzo Allah ya ce wallahi lalle ko ku dinga daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma wallahi a talle ubangiji ya dinga sanya sabani a tsakaninku wannan rantsuwa har guda hudu da manzo Allah ya yi a cikin wannan hadisin lalle yana nuna mana muhimmanci da wajibcin daidaita tsaho a tsakani dan kar a sami sabani an gane ku a yadda ya faru kuwa shine kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim daga riwayar Abu Mas'ud yake cewa manzo Allah yana zuwa idan muka yi sahu sai ya dinga taba kafadan mu yana ganin cewa ai tayi yana shafa kirjin mu ba wanda nasa ya fito gaba haka annabi yake zuwa ya daidaita har kafadun mu sai ya duba haka yake shiga ya shiga wannan sahun ya shiga wannan sai ya ga komai yayi daidai yana shafa kafadan mu yana shafar kirjin mu manzo Allah yana cewa istahu ku daidaita wala takhtalifu kar ku saba kada wani yayi gaba kada wani yayi baya fa takhtalifu qulubukum in kuna sabawa a sahunku to zuciyarku Allah zai sa mata sabani haka yazo a cikin wato sahih muslim a cikin sunan abi daud daga hadisin albara ibn azib annabi yana yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya takhallalu saf yana shiga tsakanin wannan sahun kafin a tayar da sallah sai annabi ya shiga wannan sahun min nahiyatin ila nahiya daga nan ya fara sai ya je karshe ya duba sannan ya shiga ɗayan sahun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi yamsahu sudurana albara yace haka annabi yake taba kirjin mu ya ga wanda yayi yo gaba sai annabi ya maida shi baya wai manakibana ya taba kafadun mu ya ga kafadata ta hade da taka an gane wai ya kulu annabi a cikin haka yana cewa la takhtalifu kar ku saba kada wani yayi gaba kada wani yayi baya ku daidaita sahun fa takhtalifu qulubukum idan kun saba za a samu matsala idan ka huce gaba ko kai baya za a samu wani ya ji cewa dan mai sawa ne yayi gaba ko yana ganin yafi ni ne an fahimci maganar to wannan sabanin muzalla ce kar ku ba shaydan wannan daman haka yake daidaita sahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin yadda annabi yake daidaita sahu sahabbai suka ce kamar yadda annabi yake daidaita kibbau lokacin da yake sa su wato kaga duk daidai suke yace haka yake daidaita sahunmu kamar yadda yake daidaita kibiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ai dan haka wannan hadisin yana koya mana cewa lallai mu samu mu dinga daidaita sahu kamar yadda An-Nu'man ibn Bashir ya rawaito mana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi haka yake faɗa saboda haka wannan hadisin yana nuna mana wajibin daidaita sahu a cikin sallah domin manzo Allah yayi alƙawari yayi magana ta narko cewa wallahi ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya sanya sabani a tsakaninku. Wannan hadisin yana nuna mana yadda annabi yake da kudi wajen je mutane su daidaita sahunsu domin ya zama cewa sallan mutane tayi daidai. Yana daga cikin abinda hadisi yake koya mana cewa lallai ana so shugaba liman ya dinga lura da sau in an samu wanda yayi gaba ya ce a daidaita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin kabbara sai ya lura da sau ya daidaita sannan zai yi kabbara. Sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa ba laifi bane idan aka samu ko da an ta da ikama liman yayi magana a wajen abin da yake zama gyaran sallah ne. Ana ganewa. Yana daga cikin aikin wanda yake cewa a daidaita sau aiki na nalima ba ma mu bane ba mai kiran sallah bane. Zaka samu wasu masallatan idan liman idan mai tada iqama yazo sai ya ce ku daidaita a daidaita sau ba aikin ka bane sai mai kiran sallah. Ka san wani kafin ya tada iqama zai dinga cewa a daidaita ku daidaita shi mai tada iqama to ba aikin ka bane aikin liman ne fadan wannan na liman ne. Saboda haka ka kyale wa liman aikinsa kai dai ka tada iqama sai ka kyale kuma liman shine zai ci a daidaita sahu kamar yadda gaci ya zo a cikin hadisi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mana haka ne aiko yawa. Dan haka akwai ruwayar da ta zo wata ruwayar ta shi al-Nu'man ibn Bashir dai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daidaita sahun haka yake shiga tsakani har sai da ya gane cewa mun gane da annabi ya fahimci cewa mun fahimci yadda ake daidaita sahu to in yazo baya shiga sahu din Iblis kawai da yazo sai a tada ikama sai ya tada sallah. Yace wata rana sai manzo Allah yazo bayan an daidaita wato zai ikama sai jiyo haka dan zai kalli sahu sai ga wani mutum ya fito kirjinsa ya fito sai manzo Allah ya ce wallahi ko dai ku dinga daidaita sahu ko Allah ya sanya sabani a tsakaninku. Wannan kalmar tallar tasawunna annabi ya faɗa ne bayan da ya fahimci cewa sahabbai sun gane ba sai ya dinga zuwa yana bin sahu ba da ya gane yau da kullun sun koya sai da yazo kawai sai ya tada ikama. To kawai za a tada ikama sai annabi ya juyo haka sai ga wani ya fito da kirjinsa da ya kalla sai ga wani ya yi gaba kenan. Sai manzo Allah ya ce wallahi ko dai ku dinga daidaita sahunku ko kuma Allah ya sanya sabani a tsakaninku. Annabi ya ja kunne ya yi fada sannan mutumin ya koma baya ya janye saboda halittar mutane daban-daban. Wani Allah ya masa yana da gaba ko dai tumbi ko kirjinsa yana da dagawa. To saboda haka abinda zaka yi baya zaka ja babu laifi dan daga baya kafi wani baya gaban ake so sahun ya daidai riras. So haka idan kana da tumbi ko kana da kirji mai fitowa to zaka janye shi ne ta inda zai daidai da wanda shi kuma kirjinsa bai kai haka ba sai ya zama gaban an yi riras. An fahimci maganar haka ake so a wajen daidaita sahu. Dan haka kenan daidaita sahu ya bayan Allah wajibi ne dole ne a daidaita sahu a cikin sallah domin kada a samu sabani. Wannan hadisin kaga ya nuna mana zahirin hadisin dowa dole a daidaita sahu sannan annabi yana ba da muhimmanci a wannan. Rashin daidaita sahu yana sanya sabani a tsakani kuma wannan kalmar da annabi ya faɗa yayi fushi ne saboda wancan mutumin da ya fito da kirjinsa kenan duk abin da za a saba wa Allah manzo Allah yana fushi a kansa. Ya halatta kuma ko da wato an tada ikama liman ya iya yin magana in wani abu na gyaran sallah ne ba laifi bane dan an tada ikama liman ya yi magana gashi annabi an tada ikama sai ga wani kirjinsa ya fito sai ya ce wallahi ko dai ku dinga daidaita sahunku ko kuma Allah ya sanya sabani a tsakaninku sannan mutumin ya janye baya sannan annabi ya kabbara. Hadisi na gaba shine hadisi na 70 an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Anas ibn Malik shi rawaito hadisi, anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu. Kakar Anas babar babasa, babasa sunanta Ummu Sulaim, ko babatta ba kakarsa ba kenan wanda ta haifi babasa, sunanta Mulaika, sunanta Mulaika bintu Malik ibn Adi al-Ansariya an-Najariya, sunanta Mulaika ir Malik, Malik dan Adi, mutuniyar Madina ce kuma tana daga cikin kabilar Banu Najjar, kakannin manzon Allah. To ita wannan kakar Anas din ita ta gayyaci Annabi cin abinci, abinci ta girka, Annabi ta gayyace ta. Wannan sunna ba ma yi, in kaga an gayyace ka cin abinci to ko suna ko daurin aure ko saukar Qur'ani, amma haka kawai a shirya abinci an ce na gayyace ka cin abinci gida na rana ko abincin dare, ba a yi. Kuma sabon Annabi suna yi. Yanzu gashi mace ce ma, mace ce ta shirya abinci, ta girgawa Annabi abinci. An gane, ta zo ta ce ya Rasulullah, na shirya ma abincin rana, ina son ka zo gida na ka ci abinci. An gane, sai Annabi ko ya amsa, Annabi ba shi da girman kai, yana da kaskantar da kai sallallahu alaihi wasallam. A ce shugaban duniya da lahira, wata dattijuwa tsohuwa ta girka masa abinci, ba ta ma sanar da shi ba cewa zan girka ma abinci ranar kaza. A kawai a take ta zo ta ce masa bayan an yi sallar azhar, ta ce ya Rasulullah, abincin na girka ma abinci a gida, yau a gida na za ka ci abinci. Annabi ya amsa. Anas ta turo shi Anas din jikan nata, ya ce kakata Mulaika ta girka ma abinci ya Rasulullah. Annabi ya amsa. Suka taho gidan, fa akala minhu, aka kawo abincin, abincin kuma Annabi ya ci. Ya sa hannu, Anas din ya sa hannu da ita dattijuwar, aka sa da aka ci, aka samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, to Annabi yana son ya mata tukuici, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, manzon Allah ya ce duk wanda ya muku abin kirki ku yi masa tukuici, kai ma ka bashi wani abu na ramawa. Idan ba ka da abin da za ka yi masa tukuici, Annabi ya ce ku yi masa addu'a har sai ka ji a ranka addu'ar da kai ta yi daidai da tukuicin da ya kamata. An fahimci maganar, duk wanda ya banku abun kirki Annabi ya ce ku ba shi tukuici. Sai manzo Allah yana sai mata tukuici, sun makala, sai Annabi bayan gama cin abinci sai ya ce da ita, umu fala usallibikum, to ku tashi zan muku sallah, nunan wani waje in muku sallah don ku samu albarkata. Tashi mai sallah ta nafila fa ba ta farilla. Yanzu sallar nafila kenan ya halatta a yi jami'i. Bayan sallar azhar, Annabi ya ce da ita, to na gode, Allah ya albarka, to ku tashi nuna mun wani waje in dinga yi muku sallah, zan sallah a wajen, sai ku mai da shi waje mai albarka da za ku dinga sallah. Sai suka tashi. Qala Anas, Anas ya ce shi jikan kenan, Anas dan Malik yake ba mu shi rawaito hadisi, ya ce fa qumtu ila hasirin lana qad suwadda min tuli ma labith, yace da Annabi yace zai mana sallah, yace sai na tashi, sai muna da wata tsohuwar karauni, tabar ma irin ta saka, yace kadu suwadda duk tayi datti, min kusir min tuli ma labith, saboda ta dade a jiye ba wani amfani da ita. Yace sai na tashi na dauko wannan karaunin, wannan tabarmar, fa nadahtuhu bima, yace saboda ta yi datti, na yayyafa mata ruwa, na fike ta, na goge ta. Fa qama alaihi Rasulullah, yace sai na zo na shimfiɗa manzo Allah ita, sai Annabi ya hau. Kun ga ba ma fa tabarma da za a yi sallah a gidan, tabarma ce ta karoni a ajiye ta daɗe, ta yi ma datti, yace ita na ɗauko na fesha mata ruwa, na fike ta, na goge ta, ita na zo na shimfiɗa wa manzo Allah. Manzo Allah ya hau kan wannan tabarmar. Ana gane ba? Yace wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu, yace sai na tsaya a bayan sa da ni da wani karamin yaro maraya ne ma in aka ce maraya shine yaron da baban sa ya mutu kuma bai kai mun zalin balaga ba amma yanzu wannan shekara 60 ya dinga ce ma ni maraya ne maraya shine yaron da baban sa ya mutu kuma bai balaga ba in ya balaga zancen maraici ya tashi wanda ya kai mun zalin balaga ba a ce mun maraya kuma wanda baban sa ta mutu ba a ce masa maraya sai wanda baban sa ya mutu ana ganewa dan maraici manzo Allah ce al-yutumu min qibalil abi maraici ta bangaren uba ake samu mana sai wanda baban sa ya mutu shi ake cewa maraya ma wanda baban sa ta mutu ba maraya bane wanda ya girma ya kai munzalin balaga ba maraya bane yaro shi sa ake son ka kai ziyara gidan marayu shi ma wannan sunna ba ma yin ta zala yakan kewaya gidan marayu sai yaran su fito su shafa kansu yi musu kyauta haka ake so nan layin akwai marayu wanda baban su ya mutu kananan yaran sai ka je ka gaisa da su ina su wani su fito ba wai sai kai dan uwan su bane fa ba sai dan uwan su ka je su fito ku gaisa da su ka shafa kansu ka ba su dan ko dan wani na hasafi ko ka sayi musu biscuit ko ka sayi musu cheese irin abin da yara da baban su yake kawo musu suna murna yanzu ba su da baban da zai kawo musu an fahimci maganar a shafa kansu sunna ce sai ka shafa kun gaisa ku shafa kan sai ka ba su abin da zaka ba su na hasafi manzo Allah yana yin wannan zaka sa musu jin dadi zaka dan kwantar musu da hankali irin dan biskit din da dan lemon da baban su yake kawowa na yara dan kayan abubuwa dai na abin nan da baban su yake kawo yanzu ba baban sai yau kai kuma ka kawo musu za su ji dadi an fahimci maganar in babu wannan ko kuɗi ka ba su a je a sai muku alawa a sai muku kaza kaza ana gane wannan yana tafi da fushin Allah wanda yake yi wa marayu wannan yana sa fushin da Allah ya yi da kai sai ya kayayyafa masa ruwa an fahimci maganar wannan sunna da Allah mu dinga raya ba mai kai ma kutaran zaka zama baka Allah yace wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida lalle mutane su dinga jin tsoro wanda su ma su san cewa za su iya mutuwa su bar rauna nan ƴaƴansu a bayan su su dinga jin tsoro suna taimakawa wasu marayu wataran kuma za ku tafi sai annabi ya koya mana wannan sunna wannan annabi yake ce mana sai nayi sahu a bayan manzon Allah da ni da wani maraya kaga dan karamin yaro ke bai kai mun zama suka sahu shi ma annabi din bai dade an fahimci maganar sanda manzon Allah ya zo Madina shekara 10 mutu dan yaro ne baba sai ta dauke shi sai ta kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ga Anas na kawo mashi ya zama yaron gidanka ya taima hidima Anas ya ce tunda baba ta kai ni wajen manzon Allah ban bar manzon Allah ban mana tare da annabi ya tuba takalmi shi yake wuf ya dauke takalmin annabi ya race shi a shiga masallaci a shiga taron da za'i in annabi gaisuwa ya je sai an gama annabi zai fito sai ya zo ya sawa annabi takalminsa sannan da buta in annabi zai tafiya butar annabi da yake amfani da ita ta ruwa ko dai sha ko alula Anas ne yake rike da ita da aswakin annabi aswakin ma Anas baya barin annabi ya rike lokacin da annabi zai aswaki Anas zai zo ya wanke aswakin ya mika wa annabi annabi zai alula sai Anas yake zuba masa ruwa annabi yana alula saboda haka yana cikin wanda suka ruwaito siffar alolar annabi tunda shi yake zuba ruwan yana ganin yadda ake an fahimci maganar yana gani shi yasa da aka kawo shi sai manzo Allah ya masa wata addu'a addu'o'i ya masa Anas ya ce manzo Allah da baba ta kawo shi ta kawo wani masa hidima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dai yace Allah ka tsawaita rayuwarsa ka bashi rayuwa mai tsaho yace Allah kuma kai wa rayuwa albarka yace ka bashi ƴaƴa masu yawa ka bashi dukiya mai yawa kuma ka sa musu albarka kaga abuku yace annabi ya roƙan mun tsawon rayuwa ya roƙan mun ƴaƴa masu yawa kuma ya roƙan mun dukiya mai yawa addu'a ta hudu sai yace kuma Allah ka sa shi a aljanna yace wayannan guda uku din na gansu a duniya uku guda uku na gansu ta hudun ina fatan ita ma an samu dan annabi ya ce Allah ya bashi tsawon rayuwa sai da Anas ya shekara 100 a duniya shikar shine sahabi na annabi na ƙarshe da ya mutu kuma manzo Allah ya ce Allah ya bashi albarka ta yaya ya bashi yaya masu yawa yace a yanzu haka na binne ba dana na ciki ba jikoki na sai da na binne mutum 250 jikoki kawai 250 sannan yace dukiya kuma da annabi yace Allah ya mata albarka a Madina kaf gonar kowa ta dabino so ɗaya take yi a shekara yace amma ni su biyu nake girbewa so biyu nake yanke a shekara so biyu nake yanke dabino ai ko ba a Madina ba ko ana ai dabino so ɗaya yake a shekara to shi dabinon sa so biyu yake a shekara to haka ya tara kuɗi yace waɗannan ukun da annabi ya roƙan mun na gansu na hudun da yace wa adkhilhu aljanna Allah ka sa shi aljanna yace ita nake jira ita ma ina fatan zan samu sahabin annabi saboda ka aljanna ma ai yanzu yana cikin ta an bari ci magana tunda ukun suka cika ai na hudun ma ya cika Anas kenan yace kuma tunda muke da annabi nake masa hidima bai taba ce min me yasa kai kaza ba ko me yasa ba kai kaza ba bai taba yi min wannan fadin ba ya kiyaye yadda ya kamata ya yi wa annabi shekara hidima shekara goma yana yi wa annabi hidima kaga mutanen kirki kenan to shi Anas ya ga komai tunda in ya zo gidan annabi tun safe in ka gabar annabi to annabi ya shiga gida an yi sallar isha an yi sallar isha malam ai an samu albarka na'am beza ai sunan babansa ne babansa ne malik ne a'a babansa ya rasu ai kaga babarsa ummu sulaim wanda ta aura abu talha a abu talha an gane ku abu talha shine me ake cewa mijin babarsa amma ba shine babansa ba ba shine babansa ba babansa malik sunansa amma babarsa ummu sulaim da babansa ya rasu sai ta aure abu talha al-ansari ya rike shi kuma domin a lokaci annabi zai wata tafiya sai ya ce abu talha je ka samu mu a cikin samari wanda zai mai samarinku na yayan madina wanda zai yi min hidima a wannan tafiyar tafiya ma maka ne sanda manzo Allah zai hajjatul wada abu talha sai ya sauri ya je gida ya ɗauko Anas ya ce sai ya kawo ni daman kuma shi yake wa annabi hidima wadda babarsa ta zo ta nemi to kuma wannan tafiya ce za a yi sai annabi ya ce Anas din dai ya ce shi na fi wa wannan kwaɗayin an fahimci maganar haka malik shi ne babansa abu talha shi kuma shi ne mijin babarsa babansa na biyu kenan ko bayan babansa ya rasu an fahimci babarsa ba ta aure abu talha ba sai bayan rasuwar mijinta baban shi Anas an gane to sai ce sai ne sahu da ni da wannan wato marayan da yake wato yana gidanmu a lokacin haka ne aiko nan ne da muke yawwa yace wal ajuzu ita kuma tsohuwar aje da wasan jika kenan ko yace tsohuwa kuma sai ta tsaya min wara'ina sai ta biyo bayan mu kuma ga manzon Allah a gaba Anas da shi da annabi yana gaba ga Anas ga kuma shi wannan marayan yaran an fahimci maganar suna bayan manzon Allah yace wal ajuzu min wara'ina tsohuwa kuma sai ta tsaya a bayan mu kakarsa kenan mulaika sai ta tsaya a bayan mu kaga mutum nawa ne kenan suke sallar tun hudu da annabi da maza biyu tare da cewa yara ne, sai kuma mace tana bayansu. Kuna gane hukuncin? Yau. Yace fa salla lana raka'ataini, sai manzo Allah yayi mana salla, ya jamu salla, yayi mana salla raka'a biyu. Thumma sarafa, bayan yayi sallama sannan sai Annabi ya tashi ya tafi. Muka raka shi. Wannan haka Imam al-Bukhari ya kawo wannan riwaya. Wali Muslim, akwai riwayar Muslim shi kuma cewa yi anna Rasulullahi, wannan wata kuma kissa ce daban. Din ma duk Anas ne yake ruwaitowa. Yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallabihi wa bi ummihi. Akwai riwaya kuma da tazo cewa babar Anas ta gayyaci Annabi, ba kakarsa ba. Babar Anas ta gayyaci Annabi ya zo gida ya ci abinci. Da ya zo ya ci, sai Annabi daga Annabi sai shi Anas sai babar. Nan su nawa ne kenan? Su uku. Ga Annabi, ga Anas, ga babar Anas, Ummu Sulaim. Sai Anas yake cewa, wannan ruwayar Muslim kenan, cewa manzon Allah sallabihi ya yi masa salla a gidansu da Anas ɗin, wa bi ummihi, da babar Anas. To yaya aka yi sahun? Sai ya ce fa aqamani an yaminihi, manzon Allah sai ya tsayar da ni a damansa. Ana ganewa? Sai na tsaya a daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama almar'atu khalfana, sai ya ce ita kuma babar, babata mace, sai ya ce ta tsaya a bayanmu. Ana ganewa? Nan kisa biyu ce a hadisi ɗaya. Hadisin farko shi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, cewa Anas ya ce mana, kakata Mulaika ta aike ni ta ce in ga Annabi ya mata, ta yi masa abinci ya zo ya ci. Annabi ya zo ya ci abincin, sai Annabi ya ce mana, ku nuna mun waje da zan muku sallah. Tukuici kenan. Ya ce na ɗauko wata tabarma tsohuwa a gidanmu, na fesa mata ruwa, na kaɗe ta, na goge, na shimfiɗa Annabi. Annabi ya hau kai, su suna ƙasa. Ya ce sai na yi sahu da ni da wani maraya a bayan Annabi. Sunansa Zumaira, shi ne Ibnu Abi Zumaira, sunan wannan yaron kenan, marayan. Muka yi sahu a bayan Annabi, ita tsohuwa kuma sai ta tsaya a bayan. Annabi ya yi mana sallah ya tafi. Sai kuma Muslim ya rawaito wata ruwayar cewa babar Anas ɗin, Ummu Sulaim, ita ce ta gayyaci Annabi cewa ya zo gida ya ci abinci. Da ya ci, sai ya ce zai mana sallah. To daga ni sai baba ta, sai shi baban can wancan maraya. Kun gane? Ya ce sai za mu yi sallar, sai Annabi ya sa ni a damansa. Yanzu Annabi ne liman mamu kenan, in za ka yi sallah a bayan damanka. Ya ce ita kuma baba ta, sai ya ce ta tsaya a bayan. An fahimci maganar wannan ruwayar? To kenan wannan za mu gane kenan. Idan da mace za a yi sallah, maza guda uku ne, da liman da maza biyu, to mazan nan biyu za su sahu a bayan liman, mace sai ta tsaya su kuma a bayansu. Don mace ba ta sahu da maza, ko da babarsu, wannan ba kakarsa ba ce, wannan kuma babarsa ce, to ba a jeruwa. Ko kai da matarka yanzu za ku yi sallah, sai dai ta tsaya a bayanka, ba a jeruwa. An fahimci maganar? Haka tsarin da Annabi ya koyar kenan. Kun ga Annabi ne ya ce da shi Anas da wannan marayan su jeru, sai ya ce kuma tsohuwar ta bi bayansu. Haka ake yin su. Idan kuma maza ne biyu da mace ɗaya, to mazan sai su jeru kenan. Idan namiji biyu za su yi sallah, jeruwa suke, ba a hucewa a gaba, jeruwa suke. Ga mace ita ce ta uku, sai ita ma ta tsaya a bayanku, kamar yadda wannan hadisi ne kawo. An fahimci maganar? To kaga wannan hadisin ya koya mana yadda ake jeruwa, wato a sahu na sallah kenan. Wannan siffar shi ake yi. Hadisin a gurguje an ce sauran minti da sauran guda ɗaya ne, ina son mu ƙarasa ko hadisi ɗaya rage a babu. Mun gama mai sharri, an dai gane wannan siffar yadda ake jeruwa, ko da da yaro ne, ko da ku manya ne guda biyu, kuna da yaro ƙarami ɗan shekara shida, sannan ga babarsa, to yadda dai za a yi ba za a jeru da babu ba liman a gaba da babban da karami sai su sahu idan ya halatta manya su sahu har da yaro yaro ana jeruwa da shi a sahu an fahimci maganar in dai ba wai yaron da zai tafi ana sallah tafiyarsa ba kaga wannan ba a maganar sa dan shekara biyu wanda zai tafiyarsa ba shi yake magana ba idan irin wannan yaron ne ku biyu ne maza sai ku jeru shi ma ya tsaya kusa da ku dan kwa iya kuna sahu kuna sujjada ya tafiyarsa to ba shi ake magana ba yaron da yake yana da tamyizi ya san sallah yake ya kai shekara shida ya kai shekara bakwai an gane ko wannan yana da hankali ya san matsayin sallah amma dan shekara ɗaya da rabi shekara biyu to ka neme shi ka rasa yanzu kuna cikin sallah to haka shi sai ku sahunku ku mazan masu hankali kai da liman sai ku jera shi ma ku tsashi a kusa da ku in yayi tafiyar sa babu ku damu ba an fahimci maganar ita ko mace tana baya haka yake hadisi na ƙarshe a wannan babin shine hadisin na 71 an Abdullahi ibn Abbas Abdullahi dan Abbas ya rawaito hadisin radiyallahu anhu ma Allah ya dade shi da shi da babansa Al-Abbas babban manzon Allah kala yake cewa bittu inda khalati maimunata na kwana wata rana a gidan gaggona matar manzon Allah maimunatu bintul harith kanwar babarsa ce rubaba an gane ummul fadl ita ce matar manzon Allah matar manzon Allah ita ce maimuna ita kuma matar abbas babar abdullahi dan abbas ana ce mata rubabatu an gane ko ummul fadl to ya da kanwa ce shi abbas ya auri babbar shi kuma manzo Allah ya auri karamar ita ce maimuna bintul harith to shi kuma yana yaro ya kai ziyara wajen gaggonsa zai ga ganin cewa iyayenmu sai su tura ka gidan yassu ko kanwansu ka kwana kana yaro to shi ma an tura shi zai kai ziyara wajen gaggonsa sai zama cewa matar manzon Allah ce kuma sai aka dace a ranar kwananta annabi a ranar a dakinta zai kwana to shi kuma ya kai shekara 5-6 ya gane me ake yi sai haka zai iya bada ruwayar wanda ruwayar yana wannan shekarun yake bayarwa yake cewa na kwana a ɗakin gaggona maimuna bintul harith sai cikin dare sai manzo Allah yace sai ga mana ma matashin yana da tsaho sai na sa kaina a haka manzo Allah da matarsa kuma manzo Allah yana kansa yana kusa da inda nake suka sa kansu afa tsahon matashin annabi yana nan sannan ita gaggona tana nan an fahimci magana mana ta sa kanta annabi ya sa kansa nan shi kuma da yake ba dan gidan bane sai ya sa yanzu danka ne aka ga sai ku zo ku sa shi a tsakiya an fahimci magana to amma shi ya ce a fadin matashin na sa kaina na kwanta kafarsa tana nan annabi kansa yana nan a tsahon matashin matar ita ma kanta yana nan kaga kan annabi yana kan matashi kafarsa tana nan an gane yadda abun yake yace haka muka kwana cike cikin dare sai naga manzo Allah ya tashi zai sallah yace sai naga ya sa hannunsa yana share bacci daga idansa yana karanta ayoyi 10 na ƙarshen suratul Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil layl haka in ka tashi zaka kiyamul layl in kana haka kana matsawa kana karanta su duk baccin da kake ji zai tafi zaka iya tashi ga kiyamul layl yace sai naga ya tafi ya dauko wato akwai silke ta ruwa ko buta ya ciro ta yayi alwala sai naga ya zo ya ta da sallah duk abbas yana ganin sa abdullahi dan abbas yace sai ni ma na tashi sai na yi irin yadda annabi sai na dinga matsa bacci a ido na dan shekara 5-6 yace na karanto wannan ayar da naji annabi ya karanta na ɗauko wannan silken nima na yi alola shi yake ba mu labari sai ya ce faƙaman nabi sallallahu alaihi wasallam isalli min allai sai na ga annabi ya tashi cikin dare zai sallah ya ta da sallah nima sai na je na yi alola fa qumtu ala yasa an yasarihi da na yi alola da na zo sai na tsaya a hagunsa an gane na tsaya a hagunsa idan ku biyu za ku yi sallah a hagun liman ake tsayawa ko a damansa a damansa yace sai na tsaya a hagun din annabi yace fa akhadha bi ra'si sai annabi ya kamo kaina fa aqamani an yaminihi sai ya juyo da ni ya dada ni damansa kaga mun samu ilimi kenan in ku biyu za ku yi sallah kai ma mu a daman liban za ka tsaya ba a hagu ba an gane yace sai annabi ya kamo kaina da in na tsaya shi ya tsaya a hagun annabi sai annabi ya kamo kansa ya jiyo da shi ta baya sai ya tsayar da shi bi sallar tare amma ga inda za ka tsaya mutane biyu za su yi sallah ga yadda suke sahu liman a damansa ake mamu yake tsaya ba a hagunsa ba kamar yadda Abdullahi dan Abbas ne wannan riwayar Imam al-Bukhari da Muslim duk suka rawaito mana kaga anan yana nuna mana sai cewa wato lallai yaro zai iya kiyaye ya bada labarin abin da ya jiyo yana gani na fiqhu na addini ko da yana yaro ne kuma wannan yana ƙara mana nuna mana fiqhun da Abdullahi dan Abbas yake da shi shine shi kuma wanda aka haifa na farko bayan annabi ya koma Madina daga mutanen Makka shi iyayensa ɗan Makka ne shi ne jaririn farko da aka haifa a Madina bayan manzo Allah ya hijira jaririn mutanen Makka har aiwa farko da suka samu a Madina jaririn farko shi ne Abdullahi dan Abbas shi ma babarsa ta ɗauko shi a zanin goyo ta kawo shi wajen manzo Allah cewa gashi kamar yadda muka faɗa a baya Annu'man dan Bashir shine kuma jaririn mutanen Madina na farko bayan annabi ya zo Madina jaririn mutanen Makka na farko bayan annabi ya zo Madina shine Abdullahi dan Abbas Ummul Fadl ta dauko shi daga haihuwarsa ta kawo shi dan ya samu tabarrukin wajen annabi annabi ana kawo shi sai ya masa wani abu da ake ce masa at-tahnik shine sai ya samu dabino mai taushi taushi sai ya makala masa a takanda haka ake son amma haihuwa ka samo dabino ba mai taurin nan ba fa kada ya fada cikin sa ya bata mu ciki a mai dan danko danko mai laushi sai ka sa masa a takandar sa na sama zaki zakin dabino ya shine farkon abin da zai fada cikin sa ba zamzam ba kamar yadda suke fara kawo zanzan dabino ake son ya zama cewa ya shiga cikin sa sai haka takandar annabi sai Allah ya sa masa dabino a takandar sa sai ya masa addu'a yace Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-tawil Allah ka fahimtar da shi addini Allah ka sanya masa basira da fahimtar addini kuma Allah ka koya masa tafsiri sai haka ba wanda yake ya san tafsiri a sabban annabi irin Abdullahi dan Abbas gashi yana dan shekara 5 yana gaya mana yadda annabi ya tashi ya karanta ayoyi guda 5 ayoyi guda 10 shi ma kuma ya tashi yadda da annabi ya lalla haka yi amma da yazo inda ya kure sai ya tsaya a hagun annabi sai annabi ya jawo kansa ya dawo da shi dama kaga ya fahimci abun ya fahimci yadda ake so ai an gane ai to wannan hadisin sai yake nuna mana fiqhun wato babban sahabi shine Abdullahi dan Abbas sannan ya halatta yaro ya je gidan wato kanwar babarsa ko yab babarsa ya kwana an gane in dai babu damuwa daga bangaren mijin an gane ku sannan inda ake son mamu ya tsaya shine a daman liman wannan hadisin yana nuna mana cewa ya halatta idan mutum ya fara sallah ka zo ka riske shi tunda sai da annabi bai fara sallar sannan ya zo ya same shi kaga ko da mutum shi kadai yake sallah in ka zo ka shige shi to kuma ya zama jami'i za ku samu ladan jami'i mutum ya tada sallah sai ka zo sai ka jona masa to ya zama jami'i ya halatta an gane ko sannan ba laifi bane idan ka yi wani aiki a cikin sallah dan motsi wanda zai zama gyaran sallah tun daga Abdullahi dan Abbas ya tsaya a hagun annabi annabi ya kama kansa ya juyo da shi dama kuma duk suna cikin sallar sallar kuma bata baci ba an gane ai wannan maslaha ce ta sallah an gane ku sannan wato ya halatta kenan a sallar nafila ma ai jami tunda annabi sallar nafila yake an gane ai sallar nafila yake gashi ya zama cewa an yi wato jami'i tare da shi to wannan an gane ku malaman fiqhu sun yi sabani akan tsayuwar mamu a hagun liman ko a damansa mafi shuhura daga mazhabar Imam Ahmad al-Hanbaliya cewa duk mamun da yayi sallah ya tsaya a hagun liman yayi sallah sallarsa ta baci tun daga annabi bai kyale Abdullahi ba da ya tsaya a hagunsa sai ya dawo da shi dama idan aka yi sallah a haka kana mamu ka zo ka tsaya a hagun liman kukai sallah haka sallarka ta bace amma jumhurun malamai suka ce a cikin su akwai wannan malaman guda uku na mazhaba Abu Hanifa da Malik da Imam Shafi'i suka ce a sallar sa tayi ba laifi bane koda a daman akwai waje suka ce an fi san dai ka tsaya mustahabi shine ka tsaya a daman liman wannan wata ruwaya ce da ma suka kafa hadisi suka ce ai wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi shine abinda yayi Abbas Abdullah dan Abbas cewa abinda aka fi so ka tsaya a daman ka a daman liman amma da zaka tsaya hagunsa suka ce sallar bata baci ba inji mazhaban malamai guda uku amma Imam Ahmad shi cewa yime in kai sallah kai mamu kana hagun din liman sallarka ta baci su ko rago malaman suka ce a sallar tayi sai dai baka yi abinda aka fi so ba an fahimci maganar wannan shine karshen wannan darasi a wannan babu na yadda ake son kai sahu yadda ake son a cika sahu kuma yadda idan ku biyu ne za ku yi in kuma da mace ina ta tsaya ina ya kamata tsaya gashi nan kamar yadda muka gani a hadisin babar Anas da kuma kakar Anas kakar Anas ga yadda suka yi su uku ne babar Anas su kuma su biyu ne duk kuma annabi ya nuna mana yadda ya kamata a yi din wannan shine karshen wannan babu insha Allah muna fatan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan